sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 30 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Grace Alheri ba mukanin labarai.
To binta, majalisar dokokin kasar Turkiya za ta kada kuri'a a yau kan burin filan na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da tsare wani Amurka dan jarida da ake aiki da jaridar Wall Street Journal bisa zargin leken asiri. Kana wani hari da ƴan ta'adda suka kai wa ofishin ƴan sanda da asubahin yau da kuma fashewar bomb da aka dana a gefen hanya. Sun yi sanadin mutuwar ƴan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida a ƙasar Pakistan.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin rahoton ta na 2022 da 2033. Kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a duniya, Amnesty International ta yi tsokaci akan yadda cin zarafin ɗan adam ya ƙaru cikin wannan shekara a ƙasar Kamaru.
Amma cin zarafi da take haƙƙin bil'adama gaskiya ya fi haka a nan nahiyar masu yaren English, domin waɗanda suka kawo mana wannan fitina na yaƙi ya saka ƴan awari suna da nasu laifin wajen take da haƙƙin bil'adama da cin zarafi, haka kuma soja da gwamnatin ƙasar Kamaru gabaki ɗaya.
Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma mu saurari tafsirin watan Ramadan, amma yanzu ga Grace Alheri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga cikakkun labarai mai karantawa da Grace Abdu. Yau Alhamis ake kyautata zaton majalisar dokokin ƙasar Turkiya za ta kada kuri'a akan burin Finland na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Finland da makwabciyar ta Sweden sun nemi shiga kungiyar bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine bara. Tun lokacin da aka amince da bukatar shiga kungiyar da kasashen biyu suka gabatar a taron kungiyar tsaro ta NATO, kasashen da ke cikin kungiyar suka shiga bin tsarin dokokin kasashen su na ba da izini ga Finland da kuma Sweden. Ranar Litinin, hukumar Hungary ta ba Finland izini, yanzu ya rage a sami amincewa kasar Turkiya, kasancewa tilas ne dukkan kasashen da ke cikin kungiyar ta NATO su amince kafin ba su wannan damar. Finland da Sweden sun sami tangarda sabili da Turkiya tana bayyana damuwa cewa kasashen biyu ba sa daukar tsauraran matakan da suka kamata akan kungiyoyin da Turkiya ke dauka a matsayin kungiyoyin ta'addanci. Ma'aikatar tsaron Rasha FSB ta sanar yau Alhamis cewa an tsare wani ba Amurka dan jarida mai suna Evan Gerskovich da ke aiki da jaridar Wall Street Journal a birnin Yekaterinburg bisa zargin leken asiri, a cewar kamfanin dillancin labarai na Interfax. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran ya samu daga cibiyar tsaron, ta ce ta dakatar da ayyukan ba Amurken Gerkovich da suka saba doka wanda aka haifa a shekara ta 1991. Wakilin jaridar Wall Street Journal da ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar Rasha ta ba izinin ɗauko rahotanni wanda ake zargi da leken asiri a madadin gwamnatin Amurka. Zuwa yanzu jaridar bata mai da martani ba. Sanarwar ta ce ba bangaren Amurka, wato wannan shi dan jaridan, ya tattara bayanai kan wani ginin rundunar sojin, sai dai basu ba da ƙarin haske ba. Fada Batakan ta ce za a kwantar da Papa Roma Francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki. Kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni ya faɗa jiya Laraba cewa Papa Roma Francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona, sai dai yana buƙatar jinya. Magoya bayan Papa Roman suna addu'a Allah ya bashi lafiya.
Su baba veramente io lo amo, lo adoro, io lo adoro. Adoravo pure Giovanni Paolo
II. Yace gaskiya ina kaunar wannan Papa Roma, ina son shi, ina son Papa Roma John Paul na biyu, sai dai wannan iyaka ne. Ya kamata wannan ya ci gaba da jagoranci har zuwa kalla shekara ta 2024. Sai kuma wata mace da take cewa muna son Papa Roma Francis ya sami lafiya, ina mashi fata alheri. Jiya Laraba, kakakin Fada Batikan ya bayyana cewa Papa Roma Francis yana fama da matsalar lumfashi cikin kwanakin nan, ya kuma tafi asibitin Gameli domin gwaji. Gwaje-gwajen sun nuna cewa yana fama da cutar lumfashi da zai buƙaci jinya, amma ba cutar corona ba. To, wannan labari ko kuma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba, Grace Alheri za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu duba rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a cikin rahotonta na 2022 da 2023 kan halin da ake ciki na sha'anin kare haƙƙin bil'adama a duniya, ƙungiyar Amnesty International ta yi tsokaci akan yadda cin zarafin ɗan adam ya ƙaru cikin wannan shekarar a ƙasar Kamaru. Amnesty International ta ce ta lura ne da taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki, 'yancin ƙungiyoyi da kuma 'yancin taro a ƙasar ta Kamaru, inda Amnesty ta ce ana ci gaba da tsare dimbin magoya bayan jam'iyyun adawa da shugabannin yankin Ingilishi ba bisa ƙa'ida ba. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Yaounde a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, ya aiko mana da rahoton.
A matsayin ƙarin rahotanninta da ta yi a baya, Amnesty International ta lura da takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin ƙungiyoyi da kuma 'yancin taro a ƙasar Kamaru, inda ƙungiyar ta ce ana ci gaba da tsare dimbin magoya bayan jam'iyyun adawa da shugabannin yankin Ingilishi ba bisa ƙa'ida ba. A jihar Arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar, 'yan aware sun tafka manyan laifuka tare da tauye haƙƙin ɗan adam. Ba su kaɗai ba, har ma da sojojin gwamnatin Kamaru, in ji Amnesty International. Muntari Hamisu, ɗan ƙungiyar farar hula mai zaman kanta a jihar Arewa maso yamma, ya tofa albarkacin bakinsa kan wannan rahoton Amnesty International.
Amnesty International ta yi rahoto lallai wanda yake da muhimmanci, amma cin zarafi da take haƙƙin bil'adama gaskiya ya fi haka a nan nahiyar masu yaren Ingilishi. Domin waɗanda suka kawo mana wannan fitina na yaƙi da yake nan a nan, ya saka 'yan aware suna da nasu laifin wajen take haƙƙin bil'adama da cin zarafi, haka kuma soja da gwamnatin ƙasar Kamaru gabaki ɗaya. In muka ɗauki ta sashen soja, za mu ga cewa duk lokacin da abu ya faru a wani ɗan ƙauye, ko aka yi harbi aka kashe ko soja guda ɗaya ko dai wani abu dai ya faru, in suka tashi zuwa ba su barin kowa, da wanda ya san abin da ya faru da wanda bai shina ba, duka za su ci zarafinsa. Za a yi ƙone-ƙone kuma na gidaje, za a yi ƙone ƙauyuka gabaki ɗaya. Gashi sun saba kama mutum ba tare da wani laifi da yi ba, a rufe shi wata har ya kai wata bakwai takwas yana kulle ba tare da an san laifin da yi, takamaiman laifin da yi ba. To, waɗannan abubuwan shi muke ganin cewa da gwamnati za ta yi la'akari da su, a sanar da soja cewa tun da ma ana cikin yaƙin haƙƙin bil'adama ma ya kamata a dinga kame shi, a dinga tsare shi.
Musa Hussein shi kuma ya ce da walakin a kan wannan rahoton Amnesty International.
Mu a matsayinmu na farar hura ƙasar Kamaru, muna mamaki, wato a kowane lokacin ana ba da rahoton ƙasan, wato sai kamar murna ake yi a ji an samu wayansu matsaloli, musamman ma a ce cigaba ko kuma koma ba da ake samu na maganar kiyaye haƙƙin bil'adama. A gaskiya ƙasar Kamaru a yanzu ba za a ce an koma baya ba. Duba ga ganin cewa irin abubuwan da suke kamar wato shi wannan sabga ko kuma matsala na shi dan jarida da aka kashe Martinez Zogo, kasar Kamaru ta yi kokari ta wato tabbatar da cewa ana kokari a kare haƙƙin bil'adama, musamman ma wanda aka cuta da wanda ma ba a cuce shi ba, duk ana kokari. Shi yasa ka gani abin din yake gaban hukuma, kuma tare da duk ƙarfin waɗannan mutanen din ana bincike a kansu, ana kuma duba yadda za a yi a magance al'amarin din. To, buraka akwai ci gaba mana sha'ani na haƙƙin bil'adama. Abu na biyu kuma shashi na Ingilishi, yau dinnan muna tafiya mu je mu dawo kasashen mu ne, a gaskiyar al'amari gwamnatin Kamaru ta yi kokari wajen magance waɗanda suke cin haƙƙin bil'adama, musamman ma a hukumar ta ma wanda suke aiki karkashin ita gwamnati da kanta. Saboda haka ai babu dama da za a ce wai ana ci gaba da cin zarafin wato ɗan adam a ƙasar Kamaru.
Daga ƙarshe, Amnesty International ta yi kira da gwamnatin Kamaru da ta kokarta wajen kare haƙƙin bil'adama. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To madalla an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri da karshen labaran duniya.
Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun bayyana yau Alhamis cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ofishin 'yan sanda da Asuba da kuma fashewar bom da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar 'yan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida. Harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin Kaki Marwat da ke lardin Kerber kan iyakar Afghanistan. Sanarwar farko da rundunar 'yan sandar ta fitar ta ce 'yan bindigan sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda da ke yankin suka ji wa 'yan sanda shida rauni. Ta kuma kara da cewa nan da nan ofishin 'yan sanda da ke kusa ya tura jami'ai domin dakile harin a kan hanyar ne bom da aka dana ya tarwatse a motarsu. Fashewar kuma ta yi sanadiyar mutuwar jami'ai hudu. Kungiyar Taliban ta ƙasar Pakistan ta ɗauki alhakin harin. Daga ƙarshe waɗansu mutane da ake kyautata zaton masu kutse ne a Koriya ta Arewa da suka ɓadda kama da ƙaryar cewa su 'yan jarida ne da ke aiki da muryar Amurka sun tuntuɓi ƙwararru kan manufofin tsaron nukiliya da yaɗuwar makamai a cewar wata ƙungiyar leƙen asiri da ke sa ido kan barazana wadda ta ce wannan na daga cikin abin da ke faruwa yanzu inda mutane suke ɓadda kama da cewa su 'yan jarida ne daga manyan kafafen yaɗa labarai. 'Yan leƙen asirin ta yanar gizo sun yi ƙoƙarin tattara bayanan sirri game da matsayin jami'an ƙasa da ƙasa kan gwamnatin Pyongyang ta Kim Jong-un.
Kai da Grace Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 ne da minti 12, karfe 4 kenan da minti 12 na yamma a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 12 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching. Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya, musamman matasa, mata da maza. A lokacin da take jawabi a wurin bude taron wayar da kan kafafen yaɗa labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya, shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta ƙasar, Mojisola Adeyeye, ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa. Dr. Mojisola Adeyeye ta ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu. Shugabar hukumar TANAF Dr. kuma ce ko a shekarar da ta gabata, sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan ɗaukar matakai don daƙile waɗannan bala'i da ke yaɗuwa a tsakanin al'umma, inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yaɗa labaru da aikin leƙen asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke ba da gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wase, wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano, inda ya yi mana bayani game da bleaching da illolinsa. Da farko ya fara da bayani ne kamar haka.
A
abinda masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana ciwa al'umma to a ƙwarya musamman a nan nahiyar Afrika. Mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba dan wani abu ba sai dan su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu, sannan kuma su ga sun zamanto wato farare, suna ta sheki, suna ta haske. To wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiran su da bleaching creams. Ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi, ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yo mu a haka. A'a, da akwai abinda yake faruwa a jikin bil'adama, da akwai waɗansu ƙwayan halitta ko kuma mu ce ƴaƴan halitta a jikin ɗan adam wanda muke kira da melanocytes. Waɗannan ƴaƴaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata, wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikinmu. Wannan sinadari ko kuma waɗannan wato ƴaƴaye na melanocytes suna fitar da wani sinadari wanda muke kira da melanin. Wato shi wannan sinadari na melanin shi ne abinda yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa, wanda ita wannan fata da masu sauraronmu suke gani a jikinsu ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar ɗan adam zaka iya raba ta wato gida uku, wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can ƙarƙashin ƙasa. Idan kuma kaga dama ta fasa ta, ta iya zama wato wajen gida bakwai. To waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne, ya yi su ne domin su ba da kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama. To su waɗannan mayuka na bleaching idan mutum yana amfani da su, suna ƙoƙari wajen daƙile tasiri na shi wannan ƙwayar sinadari da ake kira da melanin, abinda yake ba da wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan. So idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka, da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana a kai wajen ninki-ninki wajen guda uku, ko kuma kace idan ƙara fasawa kace guda bakwai, waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan, wato baka kenan. To idan ana wannan daƙile wannan sinadari, to shine mutum yakan ga ya zama dau, yayi haske kenan.
To likita, shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching?
Waɗannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata, ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki. Da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yin amfani da waɗannan mayuka, da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafa su. Da akwai illolin da idan mace tana ɗauke da juna biyu, wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke ɗauke da shi a cikin cikinsu a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Za ki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka, da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato ƙarni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen haɗa waɗannan magunguna. Wannan hamami da wari da za ki iya jin masu ɗauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi, yana da jibinci da fatarsu da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka. Za ki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka, wani lokaci idan sun zo kusa da kai za ka dinga ji kamar ƙarni irin na jini. Dalilin da yasa akan ji irin wannan ƙarni na jini shine, za ki ga cewa idan mutum yana yin bleaching kamar abinda a Hausa take cewa mutum ya ci bleaching, za ki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa. To idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil'adama, za ki ga cewa wannan ƙarnin jini yana fitowa. To wannan shi ma ba ƙaramar illa ba ce. Shi kansa wanda yake bleaching ɗin za ki ga cewa yana jin warin kansa da kansa. Sannan wannan illa ta bleaching ba ta tsaya a nan ba. Za ki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana. Dalili shi ne yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana ƙona fatarsu ne. Ya zama wajibi mutane su sani wannan baƙar fata tana taimaka musu matuƙa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba. Amma yayin waɗanda suka dade wannan fata wacce take baka suka dago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu. Sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba, ita wannan fata idan ana shiga rana, wata rana zaki ga cewa sun yi jajawur kamar an soya kosai. Idan tayi wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic, saboda an tunkudo jini yayo sama yayo wannan waje. To wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani dabbare dabbare su zama baki a jikin jikinsu. Wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil'adama. Wannan illa ba ta tsaya a nan ba, waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su, da akwai wani sinadari da muke kira da mercury. Wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals, wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil'adama sukan haifar da illa matuƙa ƙwarai da gaske. Idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching, da akwai abin da muke kira da mercury poisoning, saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi, to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil'adama, zai taru sai ya haifar da matsala. Waɗannan matsaloli su ne, wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil'adama ba, sai ya tafi waɗansu sassa na bil'adama ya lahanta su. Da akwai yiwuwar wannan shi sinadari ya je ɓangaren hanta ya taɓa ta ya bata matsala. Da akwai yiwuwar wannan sinadari ya tafi ɓangaren ƙoda ya bata matsala, mutum ya zo yana kumbura da dai sauransu. Da akwai yiwuwar wannan ma wato sinadari ya je ɓangaren zuciya ita ma ya taɓa ta ya bata matsala. Waɗannan mayuka fa da ake amfani da su mata masu ɗauke da juna biyu bai bar su ba. Bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan mayuka, ƴaƴansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa, suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit, wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu, ko yanayin tunani, ko yanayin tafiya, ko yanayin dai waɗansu abubuwa da yake dubunci da ƙwaƙwalwa. Sannan waɗannan mayuka idan dai suna ɗauke da juna biyu, bincike ya tabbatar da cewa akan haifi yara ba su da nauyi yanda ya kamata, suna da ɗan ƙaramin jiki, sun samu abin da muke kira da low birth weight. So wannan kaɗan ne daga cikin illoli fa na amfani da wannan mayuka na ƙarawa haske na fata.
Masu sauraro, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Likita ya koro jawabi, amma kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki. A Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin, inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Madalla, to a gaida Hauwa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. To a dandalinmu na saƙonni za mu fara ne da saƙon Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce, kaico, shugaban ƙasa mai barin gado, wato jihar Katsina, muna wuni da kwana ba tare da ganin hasken wutar lantarki ba. Hakan ya sa muke yin buɗe baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba. Saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Babande Mamman Bande da Alisarkin Yaƙin Nima da Tasiyu Unguwar Tudu da Ahmadu Mamman suka ce salam VOA Hausa. Gano yunkurin wasu 'yan siyasa na samar da gwamnatin riƙon ƙwarya a Najeriya da hukumar tsaro ta DSS ta yi, muna jinjina musu, mun yi Allah wadai da wannan yunkuri. A wani saƙon haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa da suka faɗi zaɓe, waɗanda ke zargin gwamnatin tarayya da hannu wajen kasa cimma nasara, duk wani iko ne bayan hari. To a saƙonmu na ƙarshe, wanda shi ma haɗin gwiwa ne, Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Madatai da Yaro Buniya Garin Malam da Maman Sani Dauda
da malami kurra garin sarkin noma jihar da magaran Niger suka ce VOA Hausa fatan alheri zuwa gare ku. Hakikannin gaskiya batun karin girman da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi wa sojojin Niger hakan yayi daidai domin kuwa wannan zai kara zabura su akan aikin tsaron kasar Niger. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun ku kuma aiko mana da sakonnin ku. Masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan musamman ga matasa daga Malam Abdulhamid Muhammadu na Dagmagaram a jamhuriyar Niger.
Sunana Abdulhamid Malam Muhammadu mai wa'azi da Dagmagaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadan wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas. Shine wata na Ramadan wanda Allah ya sabkata wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi. Shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana buƙatar mizani abinda zai ja ta rayuwar da ta tafi daidai ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri. Babban abinda za mu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda Alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka. Amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in kauce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka. Shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zamana an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa illam yastati ba zai iya ba annabi yace fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi. Kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure. Saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci. Almuhim abin da musulunci yayi so idan Ramadan ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi. An tambaye annabi ta sadaka ta yi lada yace gwalgwadon iyawarka. A wata ruwa yace dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya.
Masha Allah, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Alhamis ake kyautar zaton majalisar dokokin kasar Turkiya za ta kada kuri'a akan burin Finland na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Finland da makwabciyarta Sweden sun nemi shiga kungiyar bayan mamayar da Russia ta yi a Ukraine a bara. Tun lokacin da aka amince da bukatar shiga kungiyar da kasashen biyu suka gabata a taron kungiyar tsaro ta NATO, kasashen da ke cikin kungiyar suka shiga bin tsarin dokokin kasashensu na bada izini ga Finland da kuma Sweden. Fadar Vatican ta ce za a kwantar da Papa Roma Francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki. Kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni ya faɗa jiya Laraba cewa Papa Roma Francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona sai dai yana buƙatar jinya. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun bayyana a yau Alhamis cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ofishin 'yan sanda da asuba da kuma fashewar bom da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar 'yan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida. Sanarwar farko da rundunar 'yan sandan ta fitar ta ce 'yan bindiga sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda da ke yankin suka ji wa 'yan sanda shida rauni.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.